النسخ رفع أو بيان والسواء في الحج رفع حكم شرع به لا نص للأكل وقول الرازي بنسخ غسل أقداء مجاز ولا لإجماع ولكن اقترى ترى من الناس ثم المرترى جواز نسخ بعض القرآن المحق تلاوة أو حكمة نو فردا فقد والفعل قبله ولو لم يمكن وبكتابنا له والسنن وعكسه ولو بآهاد الحبر والحق لم يقع له فيما تهر والشافعي يحيث القرآن ولدا لنسيها فما حديث قرد أول نقد نسيه مع حفظه قراءة تبين وفق زاوزه وبالقياس الثالث الجلي والرابع المدرك للنبي وإن السن الستر إلة والنصف لذا في حاله بالنص أو قيس إذا يقول أجلا إلى أو مساويا والنسخ بالمفهوم لو مناهيا والنسخ مخالفا ما أصله أو دونه لا الأصل دون فصله ولا لفهوى دون أصله ولا أصل كما قال به جل الملا والنسخ للإنشاء ولو لفظ أرى أو عبرا أو قيد تابيد مرا ونسخ الإظهار بأن يوجبه لرده لا خبر كذبه ولو عنات وإلى أقوى بدل ودونه ولم يقع وكيل بل والغرب مصدق بأبياته على هاوي الغروب الأدل يا هاوي الأولى النسخ أبدا أكي كرا نسخ شافي ورفض shine dauke hukunci inji wasu suka ce ma'anar nasi shine dauke hukunci aw bayani wasu suka ce abinda ake nufi da nasi shine bayanin cewa hukunci kaza lokacin da aka deba masa ya kare wasawafil hadi magana da tafi zamowa katarta in ana so a yi ta'arifin nasi shine a ce rafu hukumin shari'i a dauke hukunci da shari'a ta kawo wanda yake sadiqi ya gabata bi hidabil lahiqi da magana wanda yake tazo daga baya hukunci da shari'a ta kawo da farko a kawo wata magana da za ta nuna wannan hukuncin babu a yanzu wannan shine tarifi na nasi wanda yake karbuwa kenan a shi yanda suyuki ya tafi akai a gane akwai ta'arifai na nasi daban-daban ya mai waraka ce ya ta'arifin nasu mai waraka waye yake warakatin yake hayyo waye kuma yake warakatin ya gudu ya mai waraka ce ya kawo ta'arifin bai su gaba daya abiyatu hatul addi duwwum muhkama dari bi da hudu ne kacal to la nasal laqali hankali baya nasi abinda ke nasi shike nasi hankali baya nasi wa qawlur razi bi nasi ghasli aqdaihi ya razi halu dinin razi yace wajabcin wanke hannu akan wanda yake mai yankakken hannu an shafe shi da hankali majazi wannan dukkan majazi ne ba hakika ba domin daman shi da aka ce a wajen alwala wajibi a wanke hannu ai an wajabta ne akan wanda yake da hannun wanda yake da Allah an yanke hannun to me zaman zai wanke ai ba wai an dauke masa bane ai ba ma mahallin ne daman wajabcin ma bai hau kansa ba tun farko wala bil ijma'i haka nan ba a nasi da ijma'i ijma'i la yansahu wala yunsahu shi kansa baya shafewa shi kuma ba a shafe shi wala yakin kitara tarar munan nasi sai dai da a ce nasi zai zo da wani hukunci amma sai aka samu ijma'i da dukkan malamin musulmi wanda yake ya saba da wannan nasi to abinda wannan ijma'in yake nunawa cewa akwai wani nasihi wanda mu ba mu sani ba amma ba ijma'in bane yayi nasi wannan nasi amma dai ya hukunta cewa lalle akwai wani nasihi wanda mu ba mu sani ba da wannan nasihin ne ijma'in ya dogara shi yasa akan wannan za a dauki magana Imamu Shafi'i da yake cewa ai shi nasi kamar yadda yake tabbata da labari yana tabbata ma da ijma'i ba wai ijma'in ne kansa yake tabbatar da nasi ba amma ijma'in yana nuna cewa akwai nasi summal murtara sannan da ce abin yadda da shi anan zai kawo wasu maganganu wanda an samu sabanin malamai akan kowace daga ciki amma kowace a ciki yana kawo maganar da take tafi inganci an zance abin yadda da shi da wazu na sibarin qur'anin yuhad shine yiwuwar a sashi a shafe wani abu na daga qur'ani wanda yake an rubuta shi tilawatan au kuma da karantawa da kuma hukunci gaba daya a ce an shafe karanta shi yanzu ba za a karanta shi a matsayin qur'ani ba kuma hukuncin ma da yazo da shi ba za a aike da shi ba ina misali kamar abinda hadisin muslim ne ke nunawa wanda shi imam muslim ya rawaito daga sayyida aisha Allah ya kare da gareta tace da can an saukowa da manzo sallallahu alaihi wasallama ashru ra'atin ma'lumatin yuharrimna tso goma tabbatattu su suke sabauta haramci tsakanin ita mace mai nonon da dan da ya sha nonon nata ko tsakanin danginta da shi wani su yi na da hamsin ma'lumar aka shafe su da guda biyar sananu to wannan ashru ra'atin ma'lumatin din nan mansuhi ne tilawatin ba dama ka ce za ka karanta shi a matsayin qur'ani amma da can an ce qur'ani ne haka nan ma kuma hukuncinsa ba a aiki da shi a yanzu ba sai tsotso ya kai goma ne yake haramtawa ba wannan kenan abinda yake an shafe shi tilawatan wa hukuma au din anan mai ma'anar wane au fadar fadar ta yi kuma a shafe karantawar amma hukuncin yana nan kamar misali ashehu wa shekhatu izazana ya fardu muhuma albattata da kalamin Allah to wannan ayar an shafe karantata ba a karantata a matsayin qur'ani amma hukuncin da take sai yana nan ana aiki da shi ta yi kuma zama an shafe hukuncin amma karantawar tana nan kamar wallazina yutafawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatu li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ihraj wannan ayar har da kagobi ana karanta ta a matsayin qur'ani amma hukuncin ta gonsa an shafe ba a aiki da shi a idda ko ta kaba ba shekara guda ake ba wata a hudu da yake ko wata hudu ne da dare goma shine aukar da fakar ko a shafe karantawar ko hukuncin kade wal fi'lu qabla hu mas'ala ta biyu a nan shine tayo a shafe wajabcin aikata abu ko an so kafin ma a ce an yi kafin ma a ce an yi da an ce ku yi kaza dole ne a kanku ko ku yi kaza ana so, to kuma sai a zo a ce a'a an dauke muku malamin nan ba sai kun yi din ba, bai zama wajibi a kan ku ba, ko bai zama misali ba, kafin ma a ce an yi din qabla wujudi lamirul fi'li walau lam yumkin, koda ba a sami damar ba, koda ba a sami damar ba, to maganar annabi Ibrahim da ɗansa annabi Isma'il alannabiyina wa alayhi salatu wassalam yana cikin irin wannan. Kaga an umarci annabi Ibrahim ya yanka ɗansa annabi Isma'il, amma kafin ya yanka ɗin kuma aka ce an ɗauke, an ɗauke wajen cikin ƙala ya mu dai in ne a rafin wana ne an ne an ba huka ba zuma za ta rika laya mutu almatu martatun da gudun insha Allah min assalamin halama aslamu halama aslama wa tallahu ljabin wa nadina wa an ya Ibrahim ka saddaka ruya inna kazalika lmuslimin in haza lahuwa albala'ul mubin wa fadainahu bizirhin azim. Kaga aka shafe wajabcin yanka annabi Isma'il kafin a ce an yi walau lam yumkin, ko da ma a ce bai imkani ba, ko da ma ba a samu imkaninsa ba, to ta yi a ce an ɗauke. Wani kitabi na lahu, matsala ta uku shi ne dantan da ya fi inganci shi ne a iya shafe ƙur'ani da ƙur'ani, ƙur'ani ya shafe ƙur'ani wasu ne, haka nan kuma hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama ya shafe ƙur'ani wa aksihi, haka nan kuma ƙur'ani ya shafe sunna, ta yi ƙur'ani yanzu da abin da yake shafe abin da ya tabbata a hadisi ne, haka nan hadisi ya shafe hadisi walau bi ahadil habar, a iya shafe ƙur'ani fa a zancen da ya fi inganci koda da hadisi wanda yake a hadi ne, amma a nan akwai saɓani dewa na malamai, akwai musamman hanafiyawa wanda suke ganin yau hadisi a hadi ai ba nasi ba ma ko tasisi ƙur'ani ba zai iya ba, a wajensu hadisi wanda yake a hadi ba zai iya tasisi ƙur'ani ba balle har a ce zai nasinsa, amma wasu malaman suna ganin a'a ba wai tasisi kaɗai ba, hadisi ahadi ma zai iya nasin ƙur'ani illa iyaka walhaqu lam yaqalahu fi mashtahar, amma zancen da yake gaskiya shi ne hadisi ahadi bai zo ya shafe ƙur'ani ba, akwai yiwuwar haka ɗin amma dai a afkuwa bai afku ba, zancen da ya fi shura wa shafi'i imami shafi'i Allah ya ƙara yarda gare shi wanda ya cancanci a yi masa laƙabi da nasiru sunnati mai taimakon sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ƙur'ani kaɗai ba zai iya shafi hadisin manzon Allah ba sai fa an cika wani sharadi, hasul ƙur'an warada li nasiha, idan ƙur'ani ya zo don ya shafe sunna fa ma hadisin arada, to sai ya zama ƙur'anin ya haɗu da hadisin da yake ƙarfafa shi, ƙur'anin ya zama shi ne kaɗai ba zai sake sunna ba, wanda abin da ya sa imamu Shafi'i wannan fahimtar ko wannan hanyar gudun kan wasu 'yan tafargaza masu ƙaramin sani su ga wani waje kamar ƙur'ani ya saba da hadisi ko hadisi ya zo da abin da ya saba da ƙur'ani su ƙur'anin nan ai ya shafe wannan hadisin ne, to ba za ka yi ba sai akwai hadisin da zai taimaka wa ƙur'ani, sannan ne ƙur'ani zai iya shafe sunna, aw waradat li nasihi, imami Shafi'i ya ce idan sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta zo don shafe ƙur'ani ma hamzi qira'ata, ka riki cewa sai akwai wata qira'a tubinu wa kaza wa zai da za ta bayyana dacewa da abinda shi ƙur'anin ya zo da shi da kuma ita sunnan nan, wato shi ma ita ma sunna ba ta iya shafe ƙur'ani, ba ta iya nasin ƙur'ani ita kaɗai a fahimta imami Shafi'i, sai ya zama aƙalla an samu wata ƙira'a da za ta ƙarfafa wannan sunnan, sai an sami wata ƙira'a da aƙalla za ta ƙarfafi wannan sunnan, wa bil qiyas matsala ta biyar shine tayo a shafe Qur'ani ko sunna da kiyasi, to nan an sami zantuka har guda hudu. Kauli na farko shine ina yin kiyasi ya ma za a ce ya shafe Qur'ani ko ya shafe hadisi. Ai kiyasi ana komawa ne gare shi inda yake ba wani asali daga Qur'ani ko hadisi, amma akwai kuma za a koma gare shi balle har a ce ya shafe su. Kauli na biyu shine cewa a'a, ai shi ma kiyasi illarsa kamar ta zo ne a shari'a, shi yasa zai iya shafe Qur'ani ko hadisi. Asalisu kauli na uku aljaliyu, a'a, idan kiyasi jaliyi ne zai iya shafe Qur'ani ko hadisi. Warrabi kauli na hudu almurakulin nabi, sai wanda yake abin riska ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kiyasin da yake daman tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an fara aiki ko an nuna kaiwa ga dubo illa. Yanzu misali kamar cewa da abin da zai sa maye a kiyasta shi a kan giya, to kaga ai daman kamar nassi na hadisi ya zo da haka cewa kullu ma askara tasiruhu fa qalilu haram, kullu miskirin haram wa kullu ma askara tasiruhu fa qalilu haram. In nusatil illa, idan ya zama illar an faɗe ta faro faro, wal nassu liza, shafewa ga shi wannan nassin fi alihi, idan a zamanin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam din nassi, wasu suka ce da wannan nassin ne illa da aka bayyana ita ce ta shafe, tunda ta zama mansusa sai yasa tabbata ta kamar nassi ne. Aw qais, wasu suka ce da kiyasin ne idza yakunu adla, idan ya zama ya fi bayyana, wato kiyasi wanda yake ya fi bayyana ila aw musawa, wasu suka ce ko da ma ba fi bayyana ba amma ya zama ya yi daidai yanda illa take a reshen haka take a asalin, inda illa take a reshen ba kasa yake da yanda take a asalin ba. Na farko ko shine za ku Allah, inda zama illa ma a reshen hatta karfin ta je da asalin. To wannasu bil mafhum, mas'ala ta bakwai ko mas'ala ta shida shine cewa yayu ainasi da mafhumi law muhalifa law munafiya, ko da mafhumi na muhalafa ne, nan da yace law munafiya yana tun ko da mafhumi na muhalafa. Aya ana iya nasi shafe nasi da mafhumi na muwafaqa, haka ma dai ana iya shafe nasi da mafhumi na muhalafa. Wannan shine zancen da ya fi ƙarfi, wanda na farkon a ce an shafe da mafhumi na muwafaqa, to me asalin littafin nan, wato tajdidin tafsiri bi haka ko sabani ba ce, saboda ɗaya daga cikin gaggan malamai shine Amidi ya da wato ai an gama akan haka illa iyaka. Abu Isaka Shirazi a sharhi littafin Salumau ya ce akwai sabani, akwai wanda suke ba za ta yi ba, gini nasa cewa shi mafhumi na muwafaqa kiyasi ne, yugo kiyasi ba a shafewa da shi. Sim'ani shi ma wani malam ibn ba shi ma yana da littafi na usulul fiqh ga wajibul adillah, shi ma ya kai to da limami Shafi'i cewa ya tabbatar cewa haka din ba zai ba, shi yasa ganin cewa akwai sabani akai shi Suyuti ya fi nuna haka, shi ne asali bai nuna akwai sabani ba, shi tajuddin ibn Suyuti bai nuna akwai sabani ba, amma shi Suyuti ya nuna, shi yasa wannan yana daga zawahiruhu, abinda ya kara a kan asalin. Shi ko dangane da mafhumi na muhalafa a ce ai nassi da shi a shafe nassi da mafhumi na muhalafa, to a jawar jawami'i ya ce ba za ta yi ba, yake bai ma kawo cewa akwai wasu malaman da suka tafi akan cewa haka din na yiwuwa ba, wanda a nan ya bi magana ibn Sibani, saboda mafhumi na muhalafa bai kai matsayin yasarin magana ba nasi ba, amma shi razi alam ko dubu uru usul biyu ya kai da cewa akwai sabani kuma yace da cin da yake ingantacce shi ne ya halatta ta yi a shafe nasi da hukumi na muhalar domin shi din ma kamar nasi ne su yawa domin an ce ka ba su in sun yi nasara, ai ka ga cewa kar ka ba su in ba su yi nasara ba kamar nasi ne daga wannan maganar ko wannan kenan. Sai matsala ta bakwai wani sun huku halifar ma'asiri, haka nan ya yi a shafe makumi na muhalafa tare da shafe asalinsa wa dunahu aw dunahu, ko kuma zama a shafe makumi ba shafe asalin ba, zancen da ya fi ƙarfi cewa a iya shafe makumi na muhalafa tare da asalinsa, ko kuma ma a shafe shi makumin alhali asalin yana da ina misali, kama a ce an shafe wajen cin zarka a cikin dabar da take kiwo da kanta ba tare da an shafe din ba a dangane da dabar da take zarkakkiya, wadda kaga hadisin da ya zo bisa ya take ganin zakatu yana nuna cewa dabar da take zarkakkiya ita kenan ba zarka a cikin ta, kuma kuma da su malikawa ba su yi aiki da shi ba, ko amma ta yi makomin nan a ce an shafe shi, an shafe shi a ce ita ma ma'alufa din sai an mata zakka. Misali inda yake a ce an shafe makomi na muhalafa ba da asalin ba, kamar hadisi da aka rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna mal ma'u min al ma'i, wanka na wajaba ne da sababin fitan mai, wannan mafhumin wannan shine da a ce miji zai sadu da matarsa sai zama mani bai fita ba daga gare shi wanka bai wajaba ba a kai, wannan shine mafhumi ko to, amma a nan aka shafe mafhumi shine cewa wankan ba wajaba in mani bai fita ba, amma aka kyale asalin cewa in dai mani ya fita to wanka zai wajaba, kaga nan an shafe hukumin amma asalin yana nan. Wannan kenan lal aslu na tasihi, dan tunda yafi inganci shine cewa ba za ta yi a shafe asalin ba ba tare da an shafe makumin ba, ba za ta yi a shafe madukin da zama kuma makumin yana nan ba, illa iyaka akwai wasu akwai malamai da suka kai akwai safani anan kamar Safiru Dini Indi ya ce akwai safani, amma ya ce duk da can ne yake ya furin jayi shi ne cewa haka din ba za ta yi ba, wanda ɗazuli da su ya dace da shi a jihun Jawari saboda ne saboda ai makomi ne yake ne ga asali, kesa da zarar asali ya tashi to ai makomin ma shi ma mafhumin wanda yake da yake dole ya tashi, amma musulunci ba dole haka ba, ba dole haka ba, ta yi asalin ya tashi amma reshen ya zamo yana nan ba a ɗauke ba. Walalifawa nuna asalihin, haka nan ba a shafe mafhumi na muwafaka ba tare da an shafe matuƙi ba, wala aksa ko a shafe maldudi ba tare da an shafe makomi na muhalafa ba, kama kara bihi jullul mala kama yadda mafi yawan malamai suka tafi a kai wanda su lil insha, haka nan kuma zancen da ya fi rinjaye matsala ta tara shi ne cewa a iya shafe insha'i walau lafsu kara duk wani nau'i na insha'i ta yi wa shafe shi ko da da lafazin kara ne karara buka ka za ta tayi a shafe ne awa habar ko wanda yake an kawo shi da tsarin labari a warwakacin umarni na Qur'ani insha'i akan kawo shi da lafazin labari ko ka bawa gudan labatu ya tarabbas da ko walidatu yuri'ina, duk wannan insha'i ne aka kawo shi da lafazin labari awa kai da tarihin mara ko da a ce an hukunta hukunci kaza har abada, to duk da cewa an ce har abada din nan tayo an ce an shafi, wannan shine zancen da yake wanda su ne ibari. Matsala ta goma shine cewa shi kansa labari tayo a shafe shi, wato wajen shi da an yi jima mu'minin ne, inda da ce an ce matsalan a bada labari da abu, sai kuma a dawo a ce a ka a bada labari da shi ga da kaza za a bada labari. Kamar da can an ce lalle a ce Zaibu ya tashi, a dawo a ce lalle a ce Zaibu bai tashi ba, sau da yawa sun tafi a kan haka. Mutum lawa suka ce ba za ta yi ba, da an yi jiba hujjar da labarin kansaro ba a kawo wani labari da zai karyata da farko ba, ba wannan ba, ba wannan ake nufi ba, ana nufin da a ce a bada labari da kaza lalle ne, a dawo a ce kar a bada labari da kaza lalle ne, walau ana ce ko da ko labarin ya shafi abin da zai zo nan gaba, walau ana ce ko da labarin ya shafi abin da zai zo nan gaba, to ta yi dai a shafe shi, ku ce nan gaba za a yi kaza, a dawo a ce kar ku ce nan gaba za a yi kaza, to haka din da ya yi shi da zancen da ya fi inganci. Wa ila a ƙawa badan matsala ta goma sha biyu, an ko matsala ɗaya ta sha biyu shi ne tayo a shafe hukunci zuwa wanda yake ya fi shi nauyi. Kamar misali da can a farkon musulunci azumina na Ashura aka ce an wajabta, wanda azumin yini dai ne tak, aka shafe wannan da wajabcin azumin Ramadan wanda kwana 29 ko 30, kaga an shafe a haqqu bil asqali a wato haka nan kuma akan yi daga asqali zuwa a haqqu, wannan an gano. Ina misali inda aka yi nasi daga asqali zuwa a haqqu, wa zai kawo? Ina ne aka yi nasi daga asqali, abinda ya fuya aka dawo da mai sauki aka ce a je a yi mai saukin a daina mai wuya. Ina misali? Gaba wajen yaƙi da aka ce a ƙan? Alana haifafa Allahu ankum, cewa da can an ce musulmi ɗaya ya iya tarar kafirai goma, ko? Shine ya ayyuhan nabiyyu harrimil mu'minina ala alqital in yakun minkum sabiruna yaghlibu 200 wa in yakun minkum yaghlibu aka ko aya take aka take ku sannan aka ce ala la fa wallahu ankum alima nabikum la fa bayin ku minkum to bayan ka koma ai anana fa fa da ankum
wa alma annakum
anna fiikum rufa fa in yakum
mutaqullu
ka koma wace wa alma anna fiikum rufa fa in takum وإن يكن والله ما الصابرين والله ما الصابرين to daga da an ce musulmi dai iya taraka fili goma, amma daga ba sai aka ce a an muku rawa me musulmi dai dai ya taraka fili biyu, ko kuma ina wannan ya yi daidai? Alim Allahu annakum kuntum taftaluna anfusakum fataba ankum wa fataba alaykum afa ankum falana bashiruna wa tabu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu hatta tabayyana lakum al-khayr al-abyad min al-khayr al-aswad min al-fajr. Da can aka ce in aka kai azumi inda an ci abinci an yi bacci ko ku an salla isha ka a sake cin wani abu sai an kai azumin gobe, amma aka dawo aka ce an ɗauke wannan ko duk wannan nasi ne minal asqali ila al ahaddi wa dunahu. Haka nan ma akan shafe abu ba tare da an kawo wani abu mai mafansa ba, wanda suka ce wannan na afuwa dai me suka kafa hujja da shi. Me ye hujjar su? ayoyin ƙarshe da suratul Mujadala ko ya ayyuhal ladina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwaykum sadaqa dhalikum khayrun lakum wa anharkum fa in lam tajidu fa inna allaha ghafurur rahim. Aka shafe wannan ya ce an ce inda za a gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an fara sadaqa, sai kuma daga baya aka ce ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday lakum sadaqa fa in lam taf'alu وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. بما تعملون لكم عند يعني يا سيدي عبد العزيز الزغزني يفتون الاتفاق لازم مبادئ تفسيركم yake cewa ka ayatin da wallati lami amali biha nazalat illa ali wa sa'atan qad baqiyat tamama wa qila la bal ashratun ayyama. An ce ita ayar wannan sayyidina Ali shi yayi aiki da ita, amma shi kadai ne a cikin sahabbai ya aiki da ita, shi yasa shi Jalaluddin Suyuti ya kawo wannan alqaya a abinda ba wanda ya aiki da shi sai mutum daya. Ana samu a Qur'ani abinda za a saukar a ce ayi kaza ya zo gaba daya, ba wanda ya aiki da wannan in ba mutum daya ba kamar wannan. An ce sai sayyidina Ali, akwai kauli da cewa ma gaba daya ba wanda ya aiki da ita aka dauke. An ce sa'a daya aya ta sauka ta wanzu sai kuma aka dauke, amma zancen da ya fi inganci yadda shi mai jama'a zuwa mai ya inganta ci ne cewa irin wannan ma babu shi, babu shi. To sai gane ne karshen baitocin a wala mai ka shi ne ce irin wannan bai aku ba kwakila ban wasu suka ce a ya aku kwakila banuwa ka'a, wanda yana daga abin da ake kira ekitifai. Ekitifai ne zai ce banuwa ka'a sai ya shafe wa ka'a ɗin ya fi yin su da bandin kaɗai. To walhulku saɓanin musabbu mai guguwa ne da abiyati a baitocin nan na wa ala hawi hurufin alif, bisa abinda harfin alifin ya kusa. Wato nakan faɗi matsalar ban faɗi kishiyar tata ba, dukkaninsu dai wannan matsalolin goma sha uku tafiyarsu ɗaya akwai saɓani a ciki, amma wanda na kawo ɗin shi ne ƙaunin da ya fi rinjaye a ciki kowane a ciki akwai saɓani, illa iyaka shi ne asalin akwai wasu guraren da biya kai kuma ma cewa akwai saɓani. Ya hawi kula ya mai tarar da ɗaukaka, ya wanda yake mai tarar da ɗaukaka ya lardunar sai ya bada a nan ya tashi matsalatu annasu inda musulmi na waɗe ko waƙe ko waƙaya da tasiri su layi na yi ya
kuma
da aka kashe har ba su a yi da mutum da makalata. Ayu damar su ba su dafa akan cewa damar aka sadu da mace ba sai an wanka ba, damar ka ga yau da su ake yi su ba ka sai su ake da su ba a dafa a nan ba su a yi da su. Yau don suna ganin akwai hujjoji da suke nuna cewa ai wato ko akwai dalilai amma hadisan Aisha ka ba da san kuma sanarwa da suke nuna cewa ai mai kalle namiji ya sadu da mace za ta nasar da duru mai da su abi har arba wajen hada haya fakar wajen bal musulmi suna ganin wannan koda a mafhumin nan ma hujja ne to amma wannan nassin ya tashe shi yawa cewa nassin ya tashe shi kamar ku suwa na fiyawa ka ga babuwarsu da mafhumi na muhalafa yawa wanda ake cewa ya yi aiki da shi sai ya dawo da sake yawa amma Buhari Allah kare da shi shi yana ganin wannan hadisin da ba wai an ture shi gaba ɗaya ba yake cewa shi abin da yasa da yake cewa ai wankan saboda kawai ihtiyari saboda cewa shi yafi ihtiyari amma in ba haka ba yana ganin hadisin ba a gama tashin su ba a gama tashin makomin nasa gaba ɗaya ba makomin sa na muhalar yawon shi yasa yake ganin yin wankan yadda yake ya faɗa ma a cikin jami'in sai ya nasa ko cewa abin da yasa muka ce ai wankan ne da ihtiyari saboda abin da malamai suka yi wasu da yawa sun yi sabani a kai to shi kenan ai wankan ai koda ne ba wankan ba wajibi ba ne ai an fita tunda ko wanda ya ce wajibin ne to ba an yi wankan ba a wajen sa ba an fita to
alhamdulillah
na ji bi haidin bi haidin min ha aw misliha eh wannan shine dalilin da yasa suke cewa ba a shafewa ba a kawo wani abu ba a yi nasi ila gairi badali yau ba cewa duk inda aka yi nasi to sai an kawo wani abu wanda yake badal amma wasu da ke da aka ce bi haidin min ha ai yana da abin da ke haidin min ha ɗin a ce ko ma ba kai ba za a samu ladan kamar wanne ba ya zama haidin min ha ke yauwa na wancan satin na wata shari ma yana cikin mutumali wanda shi irin wannan ma aka ce ba lallai ba ne sai an yi bayaninsa tunda ba aiki ƙarƙashinsa amma mutumali da yake akwai bayani ƙarƙashinsa to wannan dole sai an yi bayaninsa domin dole ana bukatar a yi aikin yawa to an fahimta ko